Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sallade
da cigaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban nake gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattauna da shugaban ma'aikatar inganta halittar tsirrai, Farfesa Abdullahi Mustafa, inda zai ci gaba da bayanin matakan da ma'aikatar ke ɗauka wajen tabbatar da cewa an samu amfanin gona mai yawa kuma ingantacce domin a magance ƙalubalen yunwa. A cikin shirin namu na wannan makon, wakiliyar Madina Dauda ta tambaye shi ko abin da suke yi zai iya magance barazanar yunwa da ƙarancin abinci.
To, wannan ba ƙadaminmu bane mu a matsayin masu bincike mu tabbatar da ga yadda yunwa za ta zo ta yi kamar akwai hukumar abinci ta duniya ita take wannan ƙididdiga. Na tabbata mutane sun sha jin wannan abatu, shi yasa mu kuma sai mu yi amfani da ƙididdiga su tunda su ne masu masana a wannan fanni, sai kuma mu ga menene ya kamata mu ɗauka mu inganta domin mu kawar da wannan barazana da take faruwa. Shi yasa a wancan lokaci mun yi da haɗin gwiwa ta cibiyar bincike ta Zaria da ta cibiyar bincike ta Afirka da wasu masu cibiyoyin bincike na ƙasar nan da nama na waje, muka fito da wasu bincike-bincike na kan harkar wake da kuma masara wanda su ma wasu ginshiƙai ne a cikin abincin da muke amfani da su a wannan ƙasa ta Najeriya. To amma yanzu gaba muke ci insha Allahu za mu kawo wasu sababbin abinci wanda mutanen Najeriya ne suke amfani da su, kuma za mu yi amfani da ita fasahanmu mu gani cewar za a iya sarrafa wannan abinciccika ta hanyoyi da dama, wanda wannan ma wani bangare ne da insha Allahu muka dukufa wajen bincike akai.
Ganin yadda ƙasar Rasha da ƙasar Ukraine suka shiga yaƙi ya shafi harkar shigowa da alkama zuwa wannan ƙasa, wanne yunkuri kuke ƙoƙarin yi na tabbatar da cewa an inganta irin alkama kuma a samu a noma shi ya yawa mutane su amfana?
To kamar yadda na gaya maki, shi harkan bincike harka ce wadda take buƙatan kuɗi. Yana ɗaya daga cikin abin da muke kallo yanzu mun rubuta kuma za mu aika ma ita gwamnati mu ga cewar ta ba mu isasshen kuɗi wanda za mu bincike. Mu harkan mu ta bincike in kun lura abu ne wanda yake idan ka bincika ka kawo ƙasa take amfana ba ƙaramin amfana ba. Yanzu su waɗannan ƙasashe da suke ci gaba za ki ga cewar sun inganta irinsu na alkama, kusan duk duniya za ki ga ta da ja'a a ƙasar Ukraine take samun ita alkamar da ake amfani da ita. To kinga yanzu a wannan ƙadami mu yanzu tunda kamar yadda corona ta koya wa jama'a hankali, kaga wannan din ma yakin ya koya mana hankali, kuma insha Allahu mun da kufa za mu kawo wannan bincike tunda abu ne wanda sai an shiga cikin ɗakin bincike an bincika an kawo shi an tabbatar da ingancin shi an tabbatar da lafiyar shi ga jama'a sannan mu kawo shi.
Farfesa, kamar yadda sunan hukumar ku yake inganta halittu da tsirrai, kai bayanai kan yadda za ku inganta tsirran a bangaren halittu ba wani abu da za ku iya yi ne?
To ai shi halittu wato ko muna magana kamar dabbobi kenan. A yanzu zuwa na wannan ofishi na kaddamar da wani bangare sashe na inganta na dabbobi, da akwai bincike da aka fara yi kuma ana nan ana yi, ka san irin wannan binciken yanzu kamar misali inganta yawan nama da inganta yawan nono da ake da shanunmu suke samarwa. Wannan wani bincike ne da muka fara shi tun kusan shekara da dama saboda muna haɗa kan gwiwa da wasu cibiyoyi na bincike. To amma a yanzu mun kai ƙadamin da mun samar da wasu shanu guda biyu da muka tantance cewar ɗaya zai ba mu nono da yawa in an inganta shi, ɗaya zai ba mu kuma ɗaya ɓangaren zai ba mu nama mai inganci da yawa. Shi yasa ma har ita wannan hukuma ta shiga cikin shirin nan na gwamnatin tarayya na shugaban ƙasa da ya ƙaddamar na yadda za a killace dabbobi a hana su yawo da kewayawa a samu musu ingantaccen abinci. to mu ma mun shiga ciki amma dai wannan shirin yanzu namu ne yadda zamu samu wancanun mu su zama suna fitar da nono akalla lita 10 zuwa sama a cikin rana daya daga cikin saniya daya da kuma nama da zaki ga ana fitarwa ana kawowa daga kasashen waje mu saboda suna ta yawace kuma saboda ba a inganta su ba shi yasa ba sa samuwa koda ka killace su sai an inganta su in kin lura zaki ga mutane da yawa suna fitowa suna shigowa da shanun nan daga kasashen waje amma in ka kawo saniya daga kasashen waje su a can kasar su suka samu suka inganta wani binciken yakan kai shekara 30 40 ana yi to amma su da suka inganta sun inganta ne da yanayin kasar su da yanayin abincin da suke bayarwa da yanayin kuma ita saniyar ko ita dabbar ta dade a wannan gurin ba wani abu da zai iya canza mata yanayi to amma in ka kawo ta nan mu akwai zafi akwai wasu ruwan da muke bayarwa abinci da muke bayarwa da ma wasu abubuwa da yawa wanda ba zai zama ya zama abin da zai sa wannan saniyar ta sami abin da take so ba har ta bayar da abin da ake bukata na nono da na nama misali zaka ga wai ya kawo saniya wai har ya kunna mata air condition to saboda Allah ina mafita ana idan ba dukufa muka samar da abin da mu ma zamu inganta yanayin kasar mu ba to gaskiyar magana ba inda zamu ba zai yi kullun mu zauna kawai ci ma zaune sai dai kawai ayi aje ho mana muna tsakura muna ci guntun wasu ba su sun can sun yi gaba mu kuma muna nan muna baya muna tsanta hula to wannan shine abin da muke kokarin mu kawar insha Allah
masu sauraro anan zamu dace a cikin wannan shirin namu dan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakon namu Professor Abdullahi Mustafa da kuma wakili Yamma Abuja Madina Dauda sai kuma Jul Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
sandarin arziki.